أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى أدواء أشكوانا درسينا لكتاب الأخطري أولا مسلاتينا Jami'ar Ahmadu Bello Zaria a wannan dare wanda shine daren 18 ga watan Shawwal shekara ta 1440 wanda ya daidai da 20 ga watan June ko na shekara ta 2019 mun taru domin wannan darasi na littafin akhbari wanda shine darasi na 15 idan muka tsaya a darasin karshe na'am wai ke tuna inda muka tsaya a darasin karshe zai yi lallaba waɗanda aka yi darasin ƙarshen indusu ala kulli hal za mu tashi daga faslun fil hayd mun kammala bayani akan abin da yake da alaka da timama yanzu kuma za mu shiga bayani akan al hayd malam yake cewa faslun fil hayd wannan fasali yana bayani ne akan al hayd abin da ake nufi da fasali shine rabewa ana wani bayani ne wanda zai raba tsakanin abin da ya gabata da kuma abin da zai zo nan gaba idan aka ce al-hayd a wajen malaman lugar larabci yana nufin abin da yake farara ko kuma farara ita kanta shi ake kira al-hayd idan aka ce al-hayd a wajen malaman musulunci suna nufin wani jini ne wanda yake zuwa wa mace na al'ada yana kwararowa daga mahaifiyarta galibi duk wata duk mace mai lafiya yana zuwa mata duk wata wanda jini ne wanda yake zuwa daga mahaifa wannan shine dalilin da yasa suke kiran shi jinin al'ada me yasa suke kiran sa jinin al'ada shine saboda jini ne wanda ba cuta bace take kawo shi jini ne wanda yake zuwa saboda Allah ya halicci mata akan haka shi yasa lokacin da Nana Aisha ta yi wannan jini sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu damun katabahu Allahu ala banati Hawwa wannan wani jini ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta shi akan banati Adam haka yazo a riwaya innahu damun katabahu Allahu ala banati Adam mana wani jini ne wanda Allah ya rubuta shi ya kaddara shi akan waɗanda suke ƴaƴa mata na Annabi Adam saboda haka mace mai lafiya ita ce take jinin haila rashin yin jinin haila ba farala bace ba kuma daraja bace ba kuma wani abu bane wanda yake nuna fifikon mace balma na kasu ne idan ya zamanto mace ba ta haila in mutum zai aure ya ji mace ba ta haila to ya halatta ya fasa auren saboda alama ce da take nuna wannan matar tana da nakasu saboda yana daga cikin alamomin haihuwa shine ya zamanto mace tana jinin al'ada shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku suka zo wajen Annabi Ibrahim da suka zo wajen Annabi Ibrahim kamar yadda wasu malaman tafsiri suka fassara wa imra'atuhu qa'imatun ko fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaq menene ma'anar fa dhahikat wai san fassara fa dhahikat me ma'anar ta alaran ma me ma'anar fa dhahikat na'am to me ma'ana abahi kuna Na'am. Yana daga cikin ma'anonin az-zahid shine al-hayy. So a wata fassara a wata fassarar ma'anar bazahikan sahabat shine ma'anar ta duk wai tace mashhuriya ba mashhuriya shine az-zahid bi ma'ana az-zahi wacce aka sani wacce take nuna farin ciki ko mutum yana cikin annashuwa amma yana daga cikin ma'anonin ta shine sahabat saboda haka a nan gurin mata annabi ibrahim sai ta haila sai aka mata bishara da annabi ishaq so yana daga cikin alamomin cewa mace za ta haihu ya zamanto tana jinin haila ina fatan mun gane saboda haka malam yake cewa wan nisa'u muftada'atun wa mu'tada wa hamil mata iri uku ne akwai muftada'a ma'ana wacce take mai farin wacce take bata yi da farin jinin al'ada ba akwai kuma mu'tada wacce ta saba yin al'ada wa hamil da kuma wacce take mai ciki saboda haka duk waɗannan nau'ukan guda uku suna haila kuma kowace hailar ta ta bambanta da ta dauke ta uwarta malam yace wa aktharul haidhi lil mubtada'ati 15 yawman mafiya yawancin haila ga wacce ta fara haila kwana 15 wannan yana daga cikin al'amura waɗanda aka yi sabani a kansu shin kwana nawa ne mafiya yawancin kwanakin al'ada abinda malam Abdurrahman Al-Akhdari ya kawo a nan gurin shine mazhabar malikiya na cewa mafiya yawancin kwanakin al'ada shine kwana 15 amma malamai suna cewa hadisin da malikiya ta kafa hujja da shi na cewa mafiya yawancin kwanakin haila kwana 15 bai inganta ba shine hadisin da aka tambaya annabi game da naqasin mace sai ce kan kufi idahun da shaqar ummiha la tusalli ɗaya daga cikin su takan zauna tsawon rabin rayuwarta ba ta sallah wannan hadisin Imam An-Nawawi ya rauna nashi a cikin Al-Majmu' ko Sharh Al-Muhadhab sannan Ibn Al-Jawzi shi ma ya rauna na hadisin a cikin littafinsa At-Taqiq haka Ibn Abdul Hadi wanda ya rasu a shekara 744 shi ma ya rauna nashi a cikin littafinsa Taqiq al-Taqiq dan haka in muka tafi wajen malaman Hanafiya su kuma suna cewa mafiya yawancin kwanakin al'ada shine kwana su ma sun kafa hujja da hadisin da yake nuni akan haka amma shi ma hadisin bai inganta ba an raunana shi malamai sun ce mai rauni ne kamar Ibn al-Jawzi a cikin littafin Al-Ilalul Mutanahiya ya raunana wannan hadisin idan muka ce babu wasu kwanaki na musamman game da kwanakin al'ada mana kwanaki 15 baya nuna cewa mace ta fita daga al'ada to ta yaya mace za ta iya gane cewa jininta ya tashi daga na haila ya koma wani jinin na daban akwai hanyoyi guda uku wanda mace za ta gane cewa ta fita daga jinin haila ta koma jinin al'ada hanyar farko shine mace ta kalli kalan jinin kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna damal haidi damun aswadun yu'ra a wata ruwaya kuma damun aswadun ya'ri mana jinin al'ada jini ne baki ya arif wanda yake yana da karni saboda haka siffar haila ta farko shine mace ta ganshi bai sannan kuma yana karni sannan na uku ta ganshi da kauransa idan mace ta ga jininta ya saba daga ɗaya daga cikin waɗannan siffofin to yana nuna cewa ba jinin al'ada take yi ba ta shiga jinin cuta na biyu idan mace ya zamanto ba ta iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da kuma jinin da yake na cuta. To ita kuma a nan gurin za ta duba al'adarta. Duk da duba al'ada shi ne na farko, wancan shi ne na biyu. Mana na farko shi ne mace ta duba idan tana da famanan al'ada wacce ba ta canzawa. Kamar yanzu a ce tana da al'ada ta kwana biyar, ko yaushe wannan al'ada ta kwana biyar ba ta canzawa, to duk abin da ya ƙara a kan haka ya zama jinin cuta. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wata mace a zamaninsa, in ku fi qadra ma kanat tahbisu fi haidatiki, ki zauna gwargwadon kwanakin da hailarki take tsare ki. Ina fatan mun gane. Saboda haka wannan sai yake nuna mana cewa akwai iya lokaci wanda wasu matan suke da shi na al'ada su tabbatacciya. To in ya zama to ba ta da al'ada tabbatacciya, to shine sai ta je marhala ta biyu, shine ta duba kalar jinin. Mun ce jinin haila yana da kamanni guda nawa? Guda uku. Wanne ne? Na baki ne. Na biyu yana da ƙarni. Na uku yana da kauri. So idan ta ga waɗannan siffofin ta san cewa jinin al'ada take. Abu na uku shi ne in mace ba ta da al'ada tabbatacciya, ba ta da hanyar da za ta iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da kuma jinin da ba na al'ada ba, to ita kuma a nan gurin abin da ya kamata shi ne in dai jininta ya wuce mai sherin, mana ya zamanto ya wuce gona da il, to ita kuma a nan gurin sai ta zama da jininta irin yanayin al'adar mafiya yawancin mata. Nawa ne al'adar mafiya yawancin mata? Na'am. Mafiya yawancin mata kwana nawa suke al'ada? Na'am. Shida ko? Ko na? Mata kana? Ah? Shida daga faɗa yana ciki. Shida ko nawa? Neman shida ko nawa? Goma? Banda molanka. Baba kace shida ko biyar shine al'adar mafiya yawancin mata. Saboda haka in mace ta tashi sai ta sanya hailarta ko kwana shida ko kwana biyar. Ina fatan mun fahimta. Waɗannan su ne matakai guda uku wanda mace za ta yi amfani da su. Walil mu'tadati 'adatuha, yace ita kuma wacce ta saba al'ada to za ta tsaya a al'adarta. Fa in tamada bi haddam, idan jini ya zarce mata zarat talatat ayyam, sai ta kara kwana uku. Malam tujawis 15 yawman, matukar ba ta wuce kwana 15 ba. In dai ba ta wuce kwana 15 ba, to sai ta tsaya a wannan. Amma mun ce muku zance mafi inganci shine ba dole bane sai ta kai wannan, ba ma hadisi ingantacciya kai. Kafin mu shiga kan magana kan mai ciki, akwai matsaloli da yawa waɗanda suke da alaƙa da jinin al'ada wanda ya kamata mai magana a kansu kafin mu shiga izuwa ga mai ciki, hailar mai ciki. Daga cikin matsaloli shi ne a shekaru nawa ne mata suke fara al'ada? An yi maganganu da yawa. Akwai waɗanda suka ce mata suna fara al'ada ne a shekara ta 12, suna daina al'ada idan suka kai shekaru 50 yawanci. Da ƙirƙirta an mata da ta daina al'ada, tana al'ada amma zance mafi inganci shine babu wani lokaci na musamman wanda za a haddade na fara al'adan mace fara al'adan mace yana da alaka ne da yanayinta yanayin girmanta yanayin jin dadinta yanayin gurin da ta taso in zaka samu yawanci matan da suka taso a gurin da yake da zafi kaga sun fi sauran balaga ta wuce so zaka iya ganin wata mace a wani waje a shekara 9 ko 10 ta fara al'ada a wani wajen kuma kafin mace ta fara al'ada za ta iya kaiwa shekara 20 ko 18 ya danganta da yanayin jikinta don haka dai ala kulli hal kawai duk jinin da mace ta gani ya fito ta gabanta asali shine jinin al'ada ne in ba likitanci ko masana sun tabbatar da cewa wani jini ne na daban yana daga cikin matsaloli waɗanda suke da alaƙa da jinin al'ada shine akwai abin da suke ce masa as-sufra wal qudra abin da ake nufi da sufra shine jini wanda yake zuwa wa mace mai fatifati shi kuma kudura wani abu ne yake fitowa ta gaban mace kamar gurɓataccen ruwa ya zo a hadisin ummu atiya kunna la na'uddu al-qudrata wala as-sufrata me karancin hadisin ba da tsuhuri shay'an ba ma kirga sufra da kudura bayan mun yi tsarki a matsayin haila a hadisin asar din kuma na Aisha mata suna aika mata da audigar da suke sawa sai ta ce musu la ta'jalan na ida kunna hatta tara al-qasata al-bayda kada ɗayan ku ta yi gaggawa har sai ta ga farin ruwa har sai ta ga farin ruwa ya fito mata malamai sun hada hancin waɗannan hadisan guda biyu inda suka ce idan mace ta ga sufura da kudura a tsakiyar hailarta za ta kirga ta a cikin hailar idan kuma ta ga sufura da kudura bayan ta kammala jini za ta kirga shi yana daga cikin matsaloli waɗanda suke da alaka da jinin al'ada shine iskararren jini wani lokacin mace za ta ga jini da iskararre ya fito daga gabanta kamar yadda Ibn Uthaymeen ya faɗa a cikin littafin sa Risalatun fi Dima'i Tabi'iyya in mace ta ga iskararren jini in dai ta gan shi bayan ta gama al'ada ne to shi ma ba a cikin al'ada idan kuma ta gan shi a tsakiyar al'ada za a kirga shi a cikin al'ada malam ya ce walil hamili ba'da 13 15 yawman wa nafiha wa ba'da 16 20 wa nafiha malamai sun yi sabani game da shin macen da take da ciki tana yin haila ko ba ta haila akwai waɗanda suka ce ba ta haila saboda ne saboda lokacin da sayyidina Abdullahi dan Umar ya saki matar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a wata ruwaya murhu falyuraji'iha thumma liyutallibha hamilan aw ha'ilan fa umarce shi ya koma da ita sannan idan ya tashi ya sake ta tana da ciki haka yazo a wasu wayoyin dan haka wasu malaman suka kafa wuciya da wannan cewa mace mai ciki ba ta yin abin nan ba ta yin haila saboda ruwaya ta ce murhu fa yurajiha thumma yutalliqaha tahiran aw hamilan mana ya take ta tana da tsarki ko kuma tana da ciki ala kulli hal azance mafi inganci shine mai ciki tana iya yin jinin al'ada saboda ba wani nasi yankakke wanda ya nuna cewa mace mai ciki ba ta haila sai dai kamar yadda suke cewa hailar mai ciki ta bambanta da ta wacce ba ta da ciki saboda haka mai ciki ya halatta a sake ta koda tana al'ada amma wacce ba ta da ciki bai halatta a sake ta ba idan tana al'ada ina fatan mun gane bambancin abubuwan guda malam yake cewa a mazhabar malikiya mai ciki za ta iya yin jini bayan kwana 15 za ta iya yin jini idan cikinta ya kai wata uku tsawon kwana 15 idan kuma cikinta ya kai wata 6 ita kuma za ta iya yin jini na kwana 20 wannan ijtihadi ne za ta iya yin kasa da haka za kuma ta iya yin sama da haka yace fa'inin faqa'ad dam idan jinin ya yanke labbaqat ayyamahu hatta tukmila adataha idan jinin ya yanke to za ta tattara kwanakinsa har ta kammala al'adarta mana inda jinin zai yanke shine mana fa'inin faqa'ad dam yazo kwana 2 kwana 3 kwana 4 to sai ta tattara inde bai wuce kwana 20 ba bayan cikin ta kai wata 6 jinin al'ada ne haka nan in bai wuce kwana 15 ba in dai cikin ta bai wuce wata 3 ba to shi ma wannan sunan sa jinin al'ada ina fata mun gane akwai hukunce hukunce waɗanda suke da alaka da jinin al'ada wanda yana da kyau mata su fahimce shi da kyau idan mace ta samu tsarki saura kwatan kwacin yadda za a yi raka'o'i 5 rana ta fadi mana kamar mu ce minti 8 to ya wajaba a gare ta ta sallaci azhar da kuma al'asr idan kuma ya zamanto abin da ya rage kwatan kwacin abin da bai wuce yi sallah raka'a 1 ne zuwa raka'a 2 zuwa raka'a 4 to a nan gurin kuma za ta yi sallar la'asar kawai haka nan idan ta samu tsarki ya rage bai wuce raka'a 4 ba alfajir ya keto to za ta yi isha amma in dai ya kai raka'a 5 to za ta yi magarba za kuma ta rama isha wannan kuma ana kula ne da lokacin da ta samu tsarki ba lokacin da ta yi wanka ba wannan yana da muhimmanci mata su san wannan sannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine a farko idan lokacin sallah ya shiga ko da minti ɗaya ne mace ba ta yi sallah ba jini ya zo mata to za ta rama wannan sallah in dai ya zamanto an samu kwatankwacin yadda za a iya yin raka'a guda wannan yana daga cikin abubuwa da yawa waɗanda mata suke gafala daga su daga cikin matsaloli masu muhimmanci shin ya halatta mace ta sha magani saboda ta tsayar da haila kamar yanzu in Ramadan ya shigo wasu matan sukan sha magani saboda kashe jinin al'ada malaman suna cewa ya halatta mace ta sha maganin tsayar da haila da sharuɗa guda biyu na farko a tabbatar da cewa ba zai cutar da ita ba likita ya tabbatar ba zai cutar da ita ba na biyu ya zamanto cewa ba idda take ba, idan tana idda ne to dole sai ta nemi izinin mijinta. Saboda me? Saboda idan ta sha maganin da zai hana taila in saki ɗaya ne ko biyu za ta tsawaita masa ciyarwa. Ina fatan mun gane. Saboda maimakon ta gama ila wata uku za ta iya kaiwa wata huɗu. Matsala akasin wannan mace ta sha maganin da zai kawo mata jinin al'ada, ya halatta ko bai halatta ba? Me hukuncin wannan? Mace ta sha magani don ta yi al'ada na? Me yasa? Ya shiga Allah ta yi hanyar na kalkalla to ai shi ma na hana jinin hailar hankali. Wata mace da ta turo tambaya mijinta ya fitine ta da saduwa sai ta sha magani wanda zai jawo mata jinin al'ada. Ala kulli hal suna cewa ya halatta da sharuɗa guda biyu. Na farko ya zamanto da izinin miji. Na biyu kar ya zama ta yi ne don ta tsarayar da wajibi. Kamar yanzu wacce ta sha don mijinta ya fitine ta waka so su dinga saduwa, kaga ta yi don ta tsarayar da wajibi. Ina fatan mun gane. Saboda haka duka guda biyu mace ta tsaya a halittar da Allah ya mata shi ne ya fi. Galibi matan da suke amfani da irin waɗannan magunguna al'adarsu tana rikicewa. Zai yi wuya mace ta yi min tambaya cewa al'adarta ta rikice, in dai na tambaye ta ban samu ɗayan biyu ba ne. Ko yau kuwa za ka samu ko dai tana shan maganin family planning ko kuma tana shan maganin dakatar da haila a wasu lokutan. In dai ka bincika ba za ka ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu sun wakutu ba. Dole za ka samu ɗaya daga ciki. Ina fatan mun gane. Malami yake cewa wala yuhibbu lil'abidi salatun wala sawmun wala tawafun wala massu mushafin. Bai halatta ga mai haila ke sallah ba. In kuma ba ta yi ba ba za ta rama ba. Wala sawmun haka nan bai halatta ke azumi ba, amma shi za ta rama ko? Saboda hadisin na Aisha ita ke cewa mun kasance muna yin haila a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i as-salah ko wala fa nu'maru bi qada'i as-sawm ko wala nu'maru bi qada'i as-salah. Ana umartar mu da mu sake azumi amma ba umartar mu sake sallah. Wala tawafun haka nan bai halatta ga wasu take jinin al'ada ta yi dawaki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da nana Aisha ta yi jinin al'ada sai yake ce mata if'ali kullama yaf'alu al-hajju ghayra an la tatufi bil baiti hatta tatquri. Ki aikata duk abin da al-hajji zai aikata amma kada ki dawaki har sai kin samu sarki. Ina fatan mun gane. Saboda haka idan mace ta dau harama aikin haji to duk ayyukan da ake na aikin haji su alama Arafa da Mina da komai duk za ta iya yi amma banda tawafi. An yi sabani shin za ta iya sa'i ko ba za ta iya sa'i ba. Abin da ya fi shine ta bari daga baya ta yi. amma in ce ta ayin ma ya halatta saboda zahirin hadisin wanda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'aitu qabla an aqufa nayi sa'ayi kafin ni dawafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai dan wannan yake nuna cewa in mutun yayi sa'ayi kafin ya dawafi ya halatta saboda haka mai hailar da jininta bai dauke ba har ranar sallah ran da zai dawafi da sa'ayi ya halatta a gare ta tayi sa'ayi daga baya sai ta dawo tayi dawafi mala yace wala masu mushafi haka nan bai halatta taba alqur'ani an yi sabani akan taba alqur'ani shin mai haila ko mai janaba za su taba alqur'ani ko ba su taba ba saboda akwai hadisin Abu Rufin Hasu wanda aka yi sabani wajen inganta shi da kuma raunana shi wanda a hadisin ya zo cewa Allah ya masta alqur'ana illa tahir kar wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake da tsarki to an yi sabani akan ingancin hadisin wadanda suka inganta shi suka halatta wadanda suka inganta hadisin suka haramta wanda suka raunana shi suka halatta saboda alqur'ani babu wata aya wacce ta nuna ba za a taba alqur'ani ayan la yamassuhu illa almutahharun idan ka kalle ta zaka ga ba akan alqur'ani take magana akan me take magana lawhul mahfuz me dalilin da yake nuna akan lawhul mahfuz take magana ki kitabin me kitabun maknun din lawhul mahfuz sai kuma me dalili na biyu mutahharun kace me me dalilin da yake nuna mala'iku ne na saboda mutahharun a ilimin nahwu menene ya sunansa nahwu ismul maf'ul kaga tunda ismul maf'ul ne su mala'iku su ne ake tsarkakewa amma ya kada tsarkake kansu suke so shi yasa ya zama mala'iku ne ko la yamassuhu illa al-mutahharun sannan me dalili na uku eh lawun din nafiya ce ba na hiya bace me bambanci tsakanin la annafiya da kuma la annahiya ana hawance me bambanci tsakanin la annafiya da kuma la annahiya bayan arabic da yawa ne kace me la annafiya ta tsumul fil la annahiya ta tsumu al fil al mudari ko wala tu'minu wala tafku wannan nahiya ce ko nafiya wala tafku ba gace yace aljazm bihasbi wala taqtulu auladakum khashyata wannan la annafiya ce ko nahiya ce malame yasa ta zama la annahiya kace me yasa ta zama la annafiya Naam. Me yasa ta zama la annahiya? Kace me? Haza? E mana ai ba wai usul ba bayanin usul muke so kai mana ba. Nahwu. Ana hawace. Na'am. Yasa me alamar da ne suka ta zama tariya. Askun nun. Imaza hudi fatin nun. Imaza hudi fatin nun. لماذا حذفت النون؟ لماذا حذفت النون؟ سواء دينا رجعتي أفعال الخمسة كو يفعلاني تفعلاني كو تفعلونا يفعلونا تفعلين كو سمي أفعال الخمسة سواء دعك لا تنبيج malan yake cewa dan haka dai masul mushaf abin da yafi shine kar mutun ya taba tunda an yi sabani akan ingancin hadisin na murbin hazm da khurujin min al-khilaf sai mutun ya yi taba haka ma mai janaba ya yi tabawa wala dukul haka nan ba za ta shiga matsala to wannan shi ma malan ya kara ayi malikiya amma gaskiya babu wani zance tabbatacce wanda ya inganta kan haka Ibn Hazm al-Zahiri a cikin littafinsa al-Muhalla yayi magana mai tsawo akan wannan matsala inda ya ka dalilai da yawa waɗanda suke nuna ya halatta mai haila ta shiga masallaci daga cikin dalilansa yace akwai wata mace ma da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mata yabbuka a masallaci yace ita a cikin masallacin ma take haila ba wai da haila ta shiga ba tunda a masallacin take rayuwa so sannan nana Aisha ta kan miko wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam abu daga ɗakin ta yana cikin masallaci har ta kan ce ina haila sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai hailar ba a hannunki take ba ala kulli hal shi ma tsayawa tsaka tsaki shine yafi zama daidai kai kan cewa in akwai dalili kamar na karatu ko neman ilimi da zai sa mace ta shiga masallaci to ba liki amma in ba wani dalili kar ta shiga shine yafi saboda girmama masallaci malam ya ce wa alaiha qada'u sawm ya wajaba a gare ta tarama asu duna sala ma ba za ta rama sallah ba kamar yadda muka faɗa wa qira'atu ja'iza amma ya halatta a gare ta tayi karatu wannan shine zance mafi inganci ana in mace tana haila abinda ta hada cikin qur'ani za ta iya karantawa amma wala yahillu li zawjiha farjaha amma bai halatta ga mijinta ya taba farjinta ba wala ma baina surratiha wa rukbatiha haka nan abinda yake tsakanin cibiyarta da kuma wiwata hatta tafsil har sai ta yi wanka Allah a cikin suratul baqara aya ta 222 yana cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid suna tambayarka game da jinin al'ada ka ce musu shi jinin al'ada jini ne na azanta da ku lissanci mata a lokacin da suke jinin al'ada wannan ayar zahirinta tana nuna haramun ne ka taba mace ko ka kusance ta idan tana jinin al'ada amma kamar yadda suke cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan take fassarawa annabi ya aibanta yahudawa wadanda idan mace tana jinin al'ada lam yu'akiluha ba ta cin abinci tare da ita annabi ya ce isnau kullu shay'in illan nika bai komai da su banda saduwa so wannan yake nuna hatta ma baina surra din wa rubba in dai mace ta yi kunsu ta rufe gurin ya halatta su ji dadi da gurin saboda me saboda abin da aka rawaito nana Aisha take cewa idan tana jinin al'ada kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuruha fatattazir annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta fatattazir sai ta yi kunzugu so inda ta yi kunzugu ko ina a cikin ta in dai ban da farji za iya jin dadi da shi wannan shine zahiri fasul fil nifas fasalin da yake magana akan jinin biki malam yace wan nifas al hayd jinin biki yake da jinin al'ada ba su da bambanci fi mani yadda yake hana hawa mana duk abubuwan da jinin al'ada yake hanawa to shi ma jinin biki yana hanawa malam ya ce wa aktharu 60 yawman mafiya yawancin jinin biki shine kwanaki 60 yini 60 fa idan qata'a jamu qablaha idan jini ya yanke kafin wannan walau fi yawmil wiladati ikhtasarat sai kai wanka wa sallat kai sallah akwai sabani game da mafiya yawancin jinin biki a wajen mafiya yawancin malamai shine jinin biki baya wuce kwana 40 saboda abinda aka rawaito daga ummu salama tana cewa kanatin nufasa'u fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam taq'udu 40 yawman mata masu jinin biki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna zaunawa tsawon kwana 40 saboda haka da yawa malamai suka tafi akan kwana 40 akwai abinda aka rawaito daga Imam Malik na kwana 60 kamar yadda shi malam ya kawo anan amma kamar yadda Ibn Rushd al-Hafiz wanda ya rusu a shekara ta 1595 ya faɗa a cikin littafinsa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yana nuna cewa Imam Malik ya dawo daga kan wannan ra'ayi daga ƙarshe yana cewa yus'alun nisa mana a tambayi mata mata ne za su bada fatawa akan kwana nawa ya kamata mace ta yi ina fatan mun gane dan haka dai babu wani kwanaki mafi yawa ga jinin biki in dai mace ta ga jinin ya dace da jinin biki to wannan jinin jinin biki ne amma kamar yadda malam ya faɗa ko kwana ɗaya to shi ma jinin biki ne idan kuma mun ɗauki mazhabar malikiya to in dai ya wuce kwana 60 ya fita daga jinin biki in mun ɗau mazhabar wasu malaman kuma zai zamanto mafiya yawancinsu shine kwana 40 amma yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a sanar da mata mata da yawa sukan ɗauka dole su yanyi kwana 40 ɗin nan kuma kwana 40 ɗin nan ba dole ba ne in dai ya ɗauke ko da ranar ne shi kenan malam yake cewa fa in awada haddamu idan jinin ya dawo mata fa in kana bainahuma 15 yawman fa akthar kana thani haidan in dai tsakanin jinin farko da jini na biyu ya kai kwana 15 to zai zamanto na biyu ya zamanto haila wa illa gumma ila al-awwal wa kana min tamamin nifas in bai kai haka ba to za a hada shi da na farkon sai ya zamanto yana daga cikin cikamakon jinin biki ina fatan mun gane ala kulli hal jinin biki da jinin al'ada hadisan da suka zo akai ba su da yawa ayi alqur'ani kuma wasu ke magana tsantsa akan jinin al'ada za ka iya cewa aya ɗaya ce sai dai za ka iya samun wasu hukunce-hukuncen da jina na al'ada a ayoyin da suka yi magana a kan idda amma dai ayar da ta zamanto jinin al'ada ne tsantsa aya ɗaya ce ita ce aya ta 222 a suratul baqara hadisan kuma da suka zo a kan jina na al'ada da jinin biki mu dai a iya abin da muka sani da ƙyar su wuce hadisai guda goma wannan yasa ijtihadin malamai yake da yawa a cikin babuka sannan na biyu kuma wannan yasa babun jina na al'ada yake da wahalar gaske za ka samu har malamai da yawa yana daga cikin matsaloli da suke ba su wahala matsalar da take da alaka da jinin biki ko kuma jinin al'ada kuma abu ne wanda yake ya shafi uwa da kuma saboda in mutun namiji idan matarka Allah ya kyauta ba ta yi ya uwarka tana yi in baka da ya uwa me yi baba ka tana yi ko dalibarka tana yi saboda ka jinin al'ada jini ne wanda ya zamanto yana da alaka da kowa da kowa so gaskiyar lamari ina ba da shawarar cewa a ƙara dakewa wajen kokari wajen fahimtar wannan bangaren saboda yana da wahalar gaske kuma saninka yana da karanci za mu cika sa bayaninmu akan jinin cuta wato jinin istihada dalilin ce mace za ta iya ganewa ta fita daga jinin cuta ta koma jinin al'ajinin jira ta fita daga jinin al'ada ta shiga jinin cuta ta hanyoyi guda waye zai iya maimaita mana su wa zai maimaita mana nan ba Allah ya zamanto tana da al'ada ta musamman tabbatacciya kuma sai jini ya zarta al'ada to in ya zarta in dai tana da fama ku gane ya zama fama ne ki ba wai wannan watan ce kwana shi da wannan watan ce kwana biyar ba mata da take da wannan sifa ba ta da al'ada tabbatacciya dai yake da nabi kai karin bayani na'am a nafiyin ne mai fita ba yadda ya kamata mana ya zama ta kware za ta iya bambanta tsakanin jinin haila da wannan ba jinin haila ba siffofin jinin haila guda nawa ne guda uku na ɗaya na biyu yace na ɗaya yana baki ne na biyu yana da kauri na uku yana ƙarfi so in za ta iya bambancewa to abin da ya ƙare ya zama jinin to na uku idan ya zamanto jinin ya wuce ka'ida to sai ta kalli al'adar yayin cimata ala kulli hal hukunce-hukuncen jinin cuta ya bambanta da na jinin al'ada shi jinin cuta baya hana sallah baya hana azumi in miji bai yi kyama ba baya hana saduwa ina fatan mun gane amma in za ki sallah kowace sallah ta in za ki albarka wannan shi ne a takaici Allah ya ba mu dacewa amsa tambayar kira sallah ko gurin sallah din shi na bismillah kusan iri ɗaya ne gaskiya kusan iri ɗaya ne ba wani bambanci mai yawa tsakanin su yadda wasu malaman suke bayani a san mata za su iya faɗan bambance-bambance masu ƙarfi a kai amma dai alamun kuɗi da yawa suna nuna kamar ba wani bambanci na inda ya ta gayyato jinin ba ta da tsaki sallah na ba karama amma dai ta yi ne da gangan dan kace sallah ta sadi da Allah a cikin na'am za ta rama wucin sallar yi. In dai mace haila ta zo mata, ku bar shi minti biyu, tunda shi ne za a iya yin raka'a ɗaya. Raka'a ɗaya suke cewa, in dai mace ta yi haila kuma lokacin sallah ya shiga, kamar yanzu a ce haila ta zubo mata yanzu nan, Allah ya kyauta a ce cikin matan masallacin nan wata ce haila yanzu. To kaga lokacin sallah isha ya riga ya shiga, so in ta samu tsarki za ta rama wannan isha. Na'am. Ku yi haƙuri, misali ne kawai. Na'am. Na'am. Dan suntuwa. A dai sa mai suna, shi sa suna ya ba matsala ba ne. A sa mai suna. Mahaifinsa kuma a ci gaba da cigiya. In ba a samu ba sai a haɗa shi da wani suna. Alaikum assalam. Tunda ba a san baban shi ba. Kuma wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuma bai halatta ba, mace ta sha magani don ta maza maza ta gama ita, shi ma bai halatta ba, saboda shi ma ta tsara yadda abinda Allah ya umarni. Tunda ai daga cikin hikimomin iddiya shi ne la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra, shi ne domin a ba wa miji dama ya samu yadda zai yi koyo idan saki ɗaya ne ko biyu. Alaikum assalam. Akan samu matar da take haihuwa ba jini? Eh, mana ai dama hukuncin yana da alaƙa ne da samuwar jinin. So in dai ba ta haihu ba, wannan ashi kenan. Kamar yanzu matar da aka ma operation, aka zaro ɗanta ciki, aka samu ba jini, so tana da salloli a kanta. Shi ne na'am. Inda ya zamanto a jinin al'adar ya rikici, to duk sanda ta ga jini za ta daina sallah. Lokacin kuma da ta ga tsarki za ta yi sallah. Shi yasa Allah ya ce qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahyi. Kaga Allah sai ya sa abun ya zama hukuncin ya duru ma illati wujudan ma adama. In an samu haila to ku nisanci mata, in ba a samu ba ko kusance su. Shine fa idza ta taharna fa atuna min haythu amarakumullah. Na kai mai wata tambaya? Ta eh, insha Allah kai ana. Allah ya ba mu da cewa to rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli ala ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.